Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asubahin ranar Alhamis 17 ga watan Nuwamba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, Amurka da Poland da kuma kungiyar NATO sun ce ga dukkan alamu Ukraine ce ba Russia ba ta yi kuskuren harba wani makami wanda ya kashe mutane biyu a kasar Poland. Hafsan hafsoshin sojin Amurka ya ce zai yi wuya kasar Ukraine ta iya galaba kan Russia ta fuskar soji a halin da ake ciki. Sannan 'yan Republican sun yi nasarar samun rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka jiya Laraba bayan da suka samu kujeru 218 da ake bukata don yin rinjaye.
To kanin labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun kashe mutane 11 sun kuma yi awon gaba da shanu sama da 2,000 a yankin Gwamben Dela da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban Najeriya.
Sannan kuma sun ɗebi dabbobi akalla ba a kasar dabbobin sun kai 2,000.
Za kuma a ji cewa farashin kayan masarufi na ci gaba da hauhawa a wasu yankunan jamhuriyar Nijar, lamarin da ya jefa jama'a musamman magidanta cikin mawuyacin hali. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan ga Ibrahim da kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Kasashen Amurka da Poland da kuma kungiyar NATO jiya Laraba sun yi ittifakin cewa ga dukkan alamu fashewar da ta auku a gabashin kasar Poland har ta kashe mutane biyu wani makami mai linzami wanda sashin kare sararin saman Ukraine ya harbo shine sanadi. Majalisar Tsaron Ƙasa ta Amurka ta ce bata ga wata shaida da ta saba da bayanan farko na shugaban Poland Andrzej Duda cewa da alamar wannan fashewar sakamakon wani makami mai linzami na kariya da Ukraine ta harbo ne wanda kash ya fada cikin kasar ta Poland ba. Amma ƙarshenta dai duk wannan laifin Russia ne. A cewar majalisar, tana mai nuni da mamayar da Russia ta yi wadda yanzu ta kai wata 9. Sakataren tsaron Amurka Leo Easton ya gaya ma manema labarai cewa Ukraine tana da cikakkiyar dama ta kare kanta. Shi ma sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ya yi irin wannan bayanin yana mai gaya ma manema labarai a Brussels bayan wani taron majalisar kungiyar ta NATO cewa ina so a fahimce ni wannan fa ba laifin Ukraine bane, ƙarshenta dai duk wannan laifin Russia ne saboda ci gaba da haramtaccen yakin da take yi a Ukraine. A halin da ake ciki kuma babban janar din Amurka jiya Laraba ya ce da matukar wuya Ukraine ta iya nasara ta fuskar soji, yana mai gargadin cewa har yanzu Russia na da matukar sukunin yaki a Ukraine duk wadda cikas din da ta yi ta samu a fagen daga tun bayan mamayar da ta yi a watan Fabrairu. Ukraine ta sha alwashin cewa za ta takura ma Russia har sai ta sake kwato dukkanin yankunan kasarta. A ƙarshen mako sojojin Ukraine sun sake kwato muhimmin birnin na Kherson wanda ke kudancin kasar, wanda hakan ke bayar da kwarin gwiwar cewa sojojin na Ukraine na iya matukar nasara yayin da ake dusar lokacin sanyi. Duk da haka dai hafsan hafsoshin sojin Amurka Janar Mark Malley ya ce a yi hattara yiwuwar sojojin Ukraine su yi nasara ta fuskar soji wanda ke nufin fatattakar Rashawa daga dukkanin fadin Ukraine ciki har da inda yanzu suke kira Crimea. Yiwuwar faruwar hakan a wani lokaci na kusa kalilan ne abinda Mila ya gaya ma wani taron manema labarai kenan a headquarters tsaron Amurka ta Pentagon. Yan Republican sun yi nasarar samun rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka jiya Laraba, suna masu sake sa jam'iyyarsu ta yi tasiri a Washington tare kuma da baiwa masu ra'ayin riƙau sukunin taka burki ma ajantar shugaba Joe Biden da kuma kaddamar da jerin bincike. To amma ɗan rinjaye irin wannan na iya janyo kalubale ga shugabancin jam'iyyar Republican, kuma yana ma iya kawo cikas ga kokarin jam'iyyar na yin jagoranci. Sama da mako guda bayan zabe, jam'iyyar Republican ta samu adadin kujeru 218 wanda ake bukata don kwace iko majalisar daga wurin Democrat. Za a yi kwanaki ko ma makonni kafin a san irin tasirin irin wannan rinjaye wanda Republican ta samu, ganin har yanzu ana ci gaba da kidaya kurku a wuraren da aka yi kankankan. To amma sun kama hanyar samun abinda ka iya zama rinjaye mafi kankanta ga jam'iyyar a ƙarni na 21 kwatankwacin na shekara ta 2001, lokacin da 'yan Republican suka yi rinjaye da kurku tara kawai, wato 221 akasin 212.
Nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ci gaban labaran duniyar. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. 'Yan bindiga sun kashe mutane 11 sun kuma yi awun gaba da shanu sama da 2,000 a yankin Gombendela da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban da ke arewa maso gabashin Najeriya. Wannan hari dai da 'yan bindigar suka kai ya raba mutane da dama da muhallansu, abin da ya kai ga batan dimbin mutane a yankin. Lado Salisu Garba na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan al'amarin dai ya faru ne a yankin Gombendela da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban, yankin da ke fama da matsanancin matsalar rashin tsaro, inda waɗanda ba a san ko su wane ne ba suka zo da babura sama da 70 suka kashe mutane 11 suka koyi awun gaba da dabbobi sama da 1,000, lamarin da ya janyo tarwatsewar yankunan gabaki daya, kamar dai yadda wani wanda ya buƙaci da a saka yi sunansa, kuma lamarin ya auku a idonsa ya tsallake rijiya da baya ya shaida min cewar
faru jere misalin karfe 5 da rabi aka kira mu an shiyar ta'adda sun nuko Gombendela. To da suka zo Gombendela suka kewaye garin nan kamar yadda nake faɗa maka kauyen gaba sai suka kewaye ta da baburan nan. Duk wanda ya fito za su harbe shi. A kalla magana da nake faɗa maka nan yau na rabiyar shi Gombendela rayuwar mutane wanda dai ne kuka bi suna da hannu na mutum 11. Sannan kuma sun ɗebi dabbobi a kalla ba a kasar ba dabbobi sun kai 2,000. Wannan dabbobi duk wannan area ne wanda suka ɗeba.
Da suka ɗiba ina suka yi da shi?
Da suka ɗeba yamma.
Daya daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da ƴan uwansa, wanda wannan harin ya yi sanadiyar kashe masa ƴan uwa guda uku, shi ma ya yi mana ƙarin bayani yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko yaya ma lamarin nan ya auku, duba da cewa wannan lamarin dai an yi musu bazata ne tare da harbi kan mai uwa da wabi a yankin. Lamarin da ya janyo kashe masa ƴan uwa guda uku ya ko shaida min cewar
wannan magana tabbatacce haka yake.
Wane ne naka aka kashe a cikin wannan kashe-kashe da aka yi?
Akwai Lukumanu Shafi'u, akwai Satiyalu Andadi, akwai Irwalu Adamu, da kuma waɗansu da Implanuka makiyaya. Mutum sun kai 11.
Wani hali kuke ciki, kuma yaya lamarin ya faru tunda an ce kana cikin waɗanda suka ƙetare rijiya ta baya kan wannan matsalar?
Muna zaune sai ga su da babura. Za ka gansu wasu suna da rigan banga, suka zo suka rufe gari da buge-bugen bini dubu yara ne ƙanana, kuma abin da suka ci gari ba su kasa ba da babura suke operation suna bin mutane suna harbe mu.
To ko menene ma mahukuntan jihar Taraban za su ce akan wannan batu, duba da cewa wannan al'amarin ya daɗe yana cinwa al'umman jihar Towa ƙwarya? Tambayar kenan da na yi wa tsohon ɗan majalisa mai wakiltan Karim Lamido na biyu a majalisan dokoki na jihar Taraban, Alhaji Tanko Andami, wadda ke zama mai faɗa aji a wannan yankin da lamarin ya faru, shi ma ya yi mana ƙarin haske akan akuwar lamarin.
Sun shigo kusan mashin 70 suna sanye da bakaken kaya da mugayen makamai, suka shigo nan Gombendela suka zo suka tarwa san mutanen gari suna harbi kan mai uwa da wabi, sun kashe mutane 11, sun ɗebi shanu kusan 1,000 da wani abu, suka kama hanyar cikin dare suka tafi. Wannan abin ya tada hankalin mutane, yawancin mutane mu a daji suka kona, shi yasa muke gani kamar in ba saiwa aka yi wannan abin ba kusan ana so a gama mana da mutane ne gabaki daya.
Sai dai a nasu bangaren jami'an 'yan sandan jihar Taraban na yi ta kokarin tuntubar mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar SP Abdullahi Usman na aike masa sakon kata kwana shiru kake ji na ko buga masa waya har ta koyi ringin ta katse bai dauka ba wannan harin dai yayi sanadiyar kashe mutane 11 a yankin Gombendela dake karamar hukumar Kalemra Mido a jihar Taraban inda kuwa yayi sanadiyar raba wasu da muhallansu Lado Salisu Garba murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
A gaida Lado Salisu Garba ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim da karshen labaran duniyar
To Hanifa ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda aka yi ta kwararawa har yayin ta haddasa ambaliyar ruwa wadda ta yi sanadin mutuwar mutane 600 a Najeriya a wannan shekarar akwai yuwa har sau 80 cewa sakamakon sauyin yanayi ne wanda dan adam ya janyo a cewar masu ilimin kimiyya jiya Laraba Ambaliyar ta fi shafar Najeriya amma bata bar Niger da Chadi masu makwabtaka da ita ba inda ta raba mutane sama da miliyan 1 da kusan rabi da muhallansu ta kuma lalata gidaje da gonaki a wani yanki inda tun dama akwai yuwar fuskantar matsalar rashin abinci masu binciken cibiyar nazarin yanayi ta WWA sun fada a sakamakon binciken su cewa wannan ambaliyar wadda na ɗaya daga cikin nau'ukan ambaliya masu haddasa mace-mace a yankin na da nasaba da harkokin bal'adama waɗanda suka yi tsanani ta fuskar taɓa sauyin yanayi sun nuna alaƙa da alƙaluman sauyin yanayi na tsawon lokaci da ke nuna cewa duniyar na daɗa zafi da digiri 1.2 a ma'aunin Celsius tun daga shekara ta 1800 sanadiyar ƙaruwar fitar da iska mai sinadarin carbon. Jiya Laraba Amurka ta ce harin nan da aka kai da wani jirgin kan wani jirgin dakon mai nesa da gabar kasar Oman ga dukkan alamu aiki ne na wani jirgin saman Iran mara matuki. Bayanan nazarin da aka samu na nuna cewa lallai Iran ce ta kai wannan harin. Kasar Isra'ila ma ta zargi Iran da kaddamar da wannan hari na jirgin sama mara matuki ranar Talata. Ganin yadda makaman da kuma abin da aka auna duk suna da kamanceceniya da hare-haren da aka kaddamar a wani lokaci a baya can. Koriya ta Arewa ta cilla wani makami mai linzami zuwa yankin ruwanta da ke gabas a yau dinnan Alhamis a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu. 'Yan sa'o'i bayan da Koriya ta Arewar ta yi barazanar kaddamar da abin da ta kira wasu zafafan matakan soji a matsayin martani ga ƙara ƙaimi da Amurka ke yi wajen bayar da kariya ga ƙawayenta Koriya ta Kudu da kuma Japan. Hafsan sojin Koriya ta Kudu ya ce ƙasar ta gano cewa Koriya ta Arewa ta cilla makamin to amma bai yi cikakken bayani ba kamar nisan tafiyar da makamin ya yi da kuma inda ya fada. Tun da farko a yau dinnan Alhamis ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Cho Sung-woo ya yi gargadin cewa wata ganawar da aka yi tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu da kuma Japan kan Koriya ta Arewar na iya janyo wani mummunan zaman ɗarɗar a yankin ruwan Koriya ɗin.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sosai kuma rahoto na gaba da zai kai mu jamhuriyar Niger, inda matsalar hauhawar farashin kayan abinci a wasu yankunan kasar ke jefa mutane musamman magidanta cikin mawuyacin halin da suka ce ba su taba fuskanta ba. Ga rahoton da Hamid Mahmud ya hada mana.
'Yan Niger na ci gaba da fama da hauhawar farashin kayan abinci. Magidanta da dama ne da yake kokawa dangane da rashin tabbas kan farashin kayan abincin da ke ƙara tsada. Tuni dai 'yan Niger suka fara bayyana damuwa akan ƙaruwar farashin kayan abincin.
Al'amarin farashin kaya yana neman ya gagari talaka. Kwanaki da suka wuce na so shinkafa da mai, amma shi na ji kuma na ga kuɗin kuma sun ƙaru fiye da da. Sai dawowa ne da kuɗi na dawo ban saye su ba saboda tsada. Ko menene zaka saye ya hau koda da gishiri kuɗin kilo guda sun koma kuɗi kilo biyu. To talar kaya za a yi?
Kayan abinci dai farashin su yanzu ya zama tashin hankali. Duk safe abin da ka gani gobe ba shi bane. Yau mun so abu 50, gobe mun je ya zama 100. In mun je jibi ya zama 150. Sai mun je da jikka 10. Ni da bukaci za kai wa ga hannunka ba ta cika ka dauko ta. Tsadar dai kaya sai abin da ya gaba. Mu dai muna cikin matsala.
Malam Muhammadu wani magidanci ya bayyana cewa lamarin farashin kayan abincin na neman ya gagari mai karamin karfi.
Al'amari wannan na tsadar rayuwa tisbillahi sai addu'a. Anan dai mu nan Niger tisbillahi komai yayi kamari komai ya tsada duk abin da kaje kasuwa yau kace barin shi jikka da 50 gobe da kaje 300 yake jibi da kaje jikka biye yake NCDC babu abin da bai tsara ba. Dukka kan sukari kan kwai kan duk abin da ka sani nan. Madara gadana jikka da 50 ta koma jikka biyu har da wani abu kan sai dai addu'a. Dai mu kama kuma wani abu kawai shikenan.
A Niger dai kusan dukkan kayayyakin abincin da ake bukata ana shigo da su ne daga kasashen ketare. Lamarin da yasa ɗan kasuwa ke danganta karuwar farashin kayan abincin da matsalolin da kasashen ke fuskanta da kuma ɗan bindigar da ketare motocin da ke jigilar abincin zuwa Niger. Hambalu Umaru mamba a kungiyar ɗan kasuwa.
Dalilin kawo farashin kaya akwai matsalar tsaro. Wannan shi addaban mu da iyakokin da suke kawo mana kaya. Mutane suna taya da kayan su wani lokaci mota kofan da yi bare yi su kwashi wani lokaci ayi attack musu hanya to wannan matsalolin su ne suka taru sai kawo hawo farashin kaya duk wanda muke makwataka da shi suna da matsaloli irin nasu kowa ya san alkama dai da sauran sukari da su mai kin nan suna zuwa daga wasu kasashe kenan tunda wannan suka samu matsala kenan shi yasa da dora hana shi shi ta wayan da ake yi a da.
Masana tattalin arziki irin su Malam Aminu sun bada shawara kan irin tsare-tsaren da gwamnati ya kamata ta bullo da su don sauƙaƙawa talakawa.
Bisa tsadan kayan masarufi da ake ciki a Niger, abu ne wanda yake kamar ana ganin shi ba a san kamar irin abin da za a iya haifar dawa ba. Talaka dai shi ke cikin kuɗe shi. Kenan abu ne wanda yake dole a ce ma'ikanta su kawo tallafi ga talakawa. Koda su gabatar da tsare-tsare wanda yake kamar na masu ƙaramin ƙarfi, a ba su abinci wanda ke farashi mai arha da wanda yake ma kuma ya kamata a tallafa musu a ba su shi ga hannun su kyauta kuma duk abin da ya haufa ya tai ba abin da ke hawa ya sabgo.
Habibu Mahmud muryar Amurka daga Agadez Jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba domin iyali.
Ya Allah ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin matakan shawo kan koma bayan harkokin ilimi a arewacin kasar Ghana, ɗaya daga cikin kasashen yammacin Afirka da binciken babban bankin duniya ya nuna hannun agoguna komawa da baya a fannin ilimi. Barin hannun taku ga wakilin mu a birnin Accra Idris Abdullah Bako wanda ya jagoranci tattaunawar.
Farko a tare da ni akwai Malam Abdullah Chauktabodo wanda yake shine coordinator na yankin Accra wato na bangaren ilimin addinin musulunci wanda yake suna karkashin hukumar ilimi na Ghana. A na biyu muna tare da Gimbiya Ummul Khair Jafar ita kuma abokiyar aiki ne tana gabatar da shiri a Gaskiya TV mai suna Mata Mu Farka kuma Uwaci. Sannan muna tare da Isa Mirago Jibril Abbas shi ma uba ne kuma mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum. Haka kuma muna tare da Samira Yahya Abdulrahman wanda yake babbar jami'a ce ta ilmantarwa a hukumar wayar da kan al'umma ko kuma NCCE a takaici. Da farko dai malama Samira, mu da aikin NCCE mun ga cewa ana samun matsalar yawanci matsalar daga karkara ne wato rural areas. Shin ilmantarwar da kuke yi bai kaiwa gurin ne ko dai me kike ganin yake kawo wanga kuma baya na ilimin mata?
So last week NCC together with social welfare and the municipal assembly the UNICEF we organized town hall meeting that EIA the UBANE concerning education yaransu. Kuma yawanci concern da suka raise ya fito especially a rural area, ya fito wurin talauci. Ina gan kaman ba su da iko kula da yaransu. So sometimes even kudi da da ba yaro a sai takardu makaranta ko a ce ma kudi abinci ma ya zama musu issue. So sometimes suna ran kamar yaran na instead of state school ya fi suna cikin gorake ko suna taimaka ma iyayensu a wurin ilimi. To together program da muka yi mun kira su kabar su san kamar yaran su ne dacinsu su kuma ne manyan like future garin mu Ghana gabadiya.
Su ne manyan gobe.
To a wurin mu NCC kullum muna kira da su a duba ya da yi a yake wannan issue. That's why muka collaborate with other institution da da su ya su taimaka a yake wanga illa a cikin kasar gabadiya.
Ta bangaren ka me kake ganin yana kawo koma bayan ilimin mata a Ghana?
To farko dai shin ce mun gode ma Allah da muka samu wannan zama. Abin da ke nan ne Islamic Education Unit ma'aikata da ke kulawa da karantar da yaran musulmai a cikin kasar Ghana. An kafa wannan ma'aikata ne a cikin shekara 1986 daga arewacin kasar Ghana, wurin aka so makafawa. To nan bangaren Accra an kafa cikin 1987 na jin kusan shekaru 35 kenan. To gaskiya ita wannan ma'aikata na Islamic Education Unit sun yi kokari sun taka rawan gani ta wurin falkar da musulmai kuma yaran kasan Ghana game da muhimmancin ilimi. Kuma kamun wannan ma'aikata ta zo gaskiya shi adadin musulmai bai da yawa ta wurin koyan ilimin boko. Mun fi gwammace ma ilimin na islamiyya. To amma da zuwan Islamic Education Unit an samu fahimta, an wayar da kan iyaye, an wayar da kan al'umma musulmai, an samu adadin yara da ke zuwa makarantayya na boko ya karu. To gaskiya an ka duba matsala gudan da yake akwai shine ta bangaren ibtida'iyya primary zuwa GHS, kaga kamar adadin yaran suna da yawa. To amma in an zo za shiga secondary sai kamar adadin yaran matan na zuwa kasa, khasatan yaran mata. Maza dai har wa yau dai suna kokari amma matan shekan kamar adadin na zuwa kasa. Yana daga cikin ababen da ke bari adadin ke zuwa kasa, ina ji ajiya ta yi wannan bayani cewa rashin iko na iyaye, kuma wasu iyayen kuma sun gummace yaran su je su yi aiki fiya da su je su karasa gaba cikin karatunsu. Miwa na rashin arziki cikin gida, family ba su da shi, shi suna kaman yaran gwamma su je su yi aiki su samu arziki. To kadan da zan kara kai ne shine wasu iyayen kuma suna ga kaman yaran mata ko da ma sun yi nisa cikin karatu, karshen duka ne aure za su je su yi, za su je su zauna gidan mazajinsu, shi dai ayi girki, ayi wanke-wanke da duba yara, domin suna ga cewa in dai mace tana gidan aure bai kamace a ce tana aiki kuma da za ta taimaka ma gari, ta taimaka ma kasa, ta taimaka ma al'umma ba, nata ne ta zauna gida ta duba yara. Shi yasa suna gani kashe kudi wurin ilmantar da yaran mata su je gaba cikin karatu kaman waste of resources ne, ma'ana ana barnan kudi ne. Sun gwammace tun daga primary GHS nan yaran su je su nemo aikin hannu domin za su je su yi aure ne su saura gidajen mazajinsu. Shi yasa mu ma Islamic Education Unit kokarin da muke yi kan wannan bangare shine muna gaima malamai da limamai cikin masallatayya ayi kokari ana magana, haka kuma wurin daure aure da suna a sama yaro sabobin yara suna, a yi musu magana, a yi ma iyaye magana. Sannan mu da iyayen kuma muna da kowane time duka, in an je hutu an dawo, mu da iyayen kuma muna zama muna jan hankulan iyayen game da muhimmancin ilimin yaran mu mata.
Malami Rabu Jibril Abbas, kai uba ne, kuma ka duba yara sun je makaranta har sun kai wani matsayi a karatu. Ga dalilai, wasu daga cikin dalilai da jami'o'i suka faɗi. Shin wa'innan dalilan ba su ja da kai baya ba ne, ko dai yanayin ilimi ne ya sa kai wannan matsayi har ka bari 'ya'yanka suka kai wannan matsayi?
To, sance tabarakallah, wannan tambaya yana da muhimmancin gaske, domin idan ka duba abin da ke kawo rashin wato ilmantar da 'ya'ya mata musamman a yankunan karkara na Ghana, musamman yankin arewa da yankin wato arewa maso yamma, sai in ka duba wato mafi yawancin su iyayensu ba su da karatu mai zurfi. Akan haka, rashin sani ko kuwa jahilci yana taka rawa wurin wato hana yara ci gaba da karatu, domin iyaye ba su san muhimmancin karatu ba. An fi son a sa yaro sana'a kwana biyu, a daura mata aure, ta shiga gidan miji, ko kuwa tana taimakawa iyaye cikin aikin noma da sauransu. To, amma idan uwa ko uba yana da ilimi, har ya kai ilimi na jami'a alal misali, ya san muhimmancin karatun boko, ya san muhimmancin karatu na Islamiyya, akan haka duk yanda zai yi dukkan mai yiwuwa na ganin cewa ba shi kadai ba, ayansa sun samu ilimi mai nagarta, domin su samu makoma mai haske a cikin rayuwa.
A gaida malamai nan kuma za mu dasa aya a wannan makon, sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu, Madam Abdalla Tobodu, Coordinator sashen ilimin addinin musulunci na hukumar ilimi ta Ghana, da Gimbiya Ummul Kar Jafar, ɗan jarida kuma uwa, sai Samira Yahaya Abdulrahman, babban jami'a a hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasar Ghana, da Isa Mai Rago Jibrin Abbas, mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Sai madugun shirin Idris Abdullahi Bako da Jimbi Hamza da ya daidaita sautin shirin, a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke ashe.
To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
To, a takaicen, kasashen Amurka da Poland da kuma kungiyar NATO jiya Laraba sun yi ittifakin cewa ga dukkan alamu fashewar da ta auku a gabashin Poland har ta kashe mutane biyu, wani makami mai linzami wanda sashen kare sararin saman Ukraine ya harbu shine ya yi sanadi. Majalisar tsaron ƙasa ta Amurka ta ce bata ga wata shaida da ta saba da bayanan farko na shugaban Poland Andrzej Duda cewa da alamar wannan fashewar sakamakon wani makami mai linzami na kariya da Ukraine ta harbo ne, wanda kash ya fada cikin ƙasar ta Poland ba. A halin da ake ciki kuma, babban janar ɗin Amurka jiya Laraba ya ce da matukar wuya Ukraine ta yi nasara ta fuskar soji. Yana mai gargaɗin cewa har yanzu Rasha na da matuƙar sukunin yaƙi a Ukraine, duk da cikas ɗin da ta yi ta samu a fagen daga tun bayan da ta mamaye Ukraine. Ukraine ta sha alwashin ci gaba da takura sojojin Rasha har sai ta sake ƙwato dukkanin yankunan ƙasarta. A ƙarshen mako, sojojin Ukraine sun sake ƙwato muhimmin birnin nan na Kherson da ke kudancin ƙasar, wanda hakan ke bayar da ƙwarin gwiwar cewa sojojin na Ukraine na iya matuƙar nasara yayin da ake dusar lokacin sanyi. ‘Yan Republican sun yi nasarar samun rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka jiya Laraba, suna masu sake sa jam'iyyarsu ta yi tasiri a Washington, tare kuma da baiwa masu ra'ayin riƙau sukunin taka birki ma ajandar shugaba Joe Biden.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kama an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7:07 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya hada, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri.